sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma labaran duniyar. Lauyoyin jihar New York a nan Amurka sun ƙara yawan kuɗin da suke nema a biya zuwa dala miliyan 370 a shari'ar damfara ta kasuwanci ta tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Trump da ya faɗa a shafukan sada zumunta cewa su ya kamata su biya ne. Lauyoyin ɓangarorin biyu sun gabatar da takardun ƙara a gaban kotu a jiya Juma'a, waɗanda za su kasance murfin muhawara da aka tsara gudanarwa a ranar Alhamis. Alkali Arthur Engoron ya ce yana fatan yanke hukuncin shari'ar nan da ƙarshen wannan wata. Babban lauyan jihar New York Letitia James ita ce ta shigar da ƙarar, tana zargin tsohon shugaban ƙasar kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican da ke kan gaba a halin yanzu da yaudarar bankuna da kamfanoni inshura ta hanyar aringizon yawan dukiyarsa. Trump ya musanta aikata ba daidai ba, kuma ya ce lamarin bita da kullin siyasa ne kawai na 'yan Democrats. A wani kakkausan gargadi a jiya Juma'a, babbar jami'ar kasafin kuɗi ta shugaban Amurka Joe Biden ta ce lokaci na ƙurewa 'yan majalisar dokokin ƙasar su sake dawo da tallafin da Amurka ke baiwa ƙasar Ukraine, inda lamarin ya haɗu da cikas a majalisar dokokin sakamakon muhawarar kasafin kuɗi kan batun baƙin haure da kawo yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba. Shalanda Yang, daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi, ta ce babu wata hanyar da za ta taimaka wa Ukraine baya ga majalisar ta amince da ƙarin kuɗaɗe ga Kyiv, yayin da take ƙoƙarin fitattakar Rasha a yaƙin da yanzu ya kai kusan shekaru biyu. A jiya Juma'a, jami'an tsaron ƙasar Iran sun bayyana cewa dakarun tsaron ƙasar sun kama wasu mutane 11 da ake zargi da hannu a wasu hare-haren mabambamai biyu da suka halaka kusan mutane 90 a wani taron tunawa da wani komandan soji da aka kashe. Ƙungiyar mayakan IS ta ɗauki alhakin kai hare-haren a Kerman da ke kudu maso gabashin Iran a ranar Laraba. Ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta Iran ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an tsaron ƙasar sun tsare wasu mutane biyu bisa laifin ba da goyon baya ga 'yan ƙunar baƙin wake biyu a Kerman da kuma wasu tara da ke wasu yankuna na Iran waɗanda ake zargi da alaƙa da lamarin. Hare-haren mabambamman dai su ne mafi muni da aka kai a Iran tun bayan juyin juya halin musulunci na shekarar 1979. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A wani mataki da ya zame al'ada ta bikin ranar samun 'yancin kan ƙasar Myanmar a ranar 4 ga watan Janairu, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ba da sanarwar yin afuwa ga mutane da dama tare da sakin fursunoni kusan 10,000. To sai dai kuma matakin ya haɗu da kakkausan suka daga 'yan fafutukar siyasa da kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka ce bai da wani tasirin siyasa, a yayin da fursunonin siyasa 100 ne kacal suke daga cikin waɗanda aka yi wa afuwa. Boki, wani tsohon fursunan siyasa da ya kafa ƙungiyar tallafawa fursunonin siyasa, ya bayyana damuwa kan yadda sako mutanen zai yi tasiri ga tsaron al'umma. Kamfanin kera motoci na Mercedes-Benz na kasar Jamus zai kaddamar da wani bincike kan yadda aka yi manyan motocinsa na kasaita suka shiga kasar Koriya ta Arewa, duk kuwa da takunkuman da suka haramta shiga da kayan kasaita zuwa cikin kasar. Shalkwatar kamfanin da ke birnin Stuttgart na kasar Jamus ta aike da wata sanarwa ga sashen Koriya na muryar Amurka a ranar Laraba, tana cewa kamfanin bai da wata alaƙar kasuwanci da Koriya ta Arewa sama da shekaru 15. Don haka bai san yadda aka yi gwamnatin Koriya ta Arewar ta sami motocin take amfani da su ba. Kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta KCNA ta fitar da wani bidiyo da ke nuna manyan jami'an gwamnati da dama suna isa a wajen wani taron ƙarshen shekara a ranar 27 ga watan Disamba, inda kowannensu yake a cikin danƙarerriyar motar nan ta Mercedes samfurin S sedan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da ƙara tabarbarewa akan iyakar Najeriya da Nijar ta yankin birnin Kwanni. To madalla, a daidai lokacin da ake shiga sabuwar shekara, akan iyakar Najeriya da Nijar gefen birnin Kwanni da kuma yankin karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto, ana iya cewar har yanzu 'yan bindiga daɗi ba su karaya ba, domin suna ci gaba da karyawa ba gaba tare da tayar da hankulan jama'a da ba su san hawa ba balle sauka ko kuma satar shanu don tsallakawa kan iyakokin ƙasashen. Wakilinmu a birnin Kwanni da ke jamhuriyar Nijar, Haruna Maman Bako, ya yi nazari akan haka ga kuma rahoton da ya shirya mana.
A daidai lokacin da ake shiga sabuwar shekara ta 2024 akan iyakar Nijar Najeriya gefen birnin Kwanni da Ilela local government, ana iya cewa har yanzu 'yan bindiga ba su karaya ba, domin suna ci gaba da karyawa ba gaba tare da tayar da hankulan jama'a da ba su san hawa ko sauka ba, inda suke neman sace mutane don neman kuɗaɗen fansa ko ma hargagar bisa shi don tsallakawa a wannan kowace iyakar. A garin Turanki da ke cikin karamar hukumar mulkin tsarnawa ta gundumar birnin Kwanni da ke iyaka da Najeriya, 'yan bindiga ne suka sabka a garin a farkon wannan makon don neman bisa shi, inda suka ɗauki lokaci suna halbe-halbe ta sama don tayar da hankulan jama'a da ma hana su yin raddi ko da hakan ta kama. Na kira hakimin garin Turanki ta wayar salula domin jin abin da ya faru a garin a lokacin da 'yan bindiga suka sabka kan musu, amma ya soma da bayyana sunansa.
Sunana Atiku Nomadan Rani, hakimin Turanki ko kuma in ce gidan raki kamar yadda wasu suka yi sani. Da waɗannan 'yan ta'addar suka zo sun zo muna a misalin karfe 11:30 na dare, don suka zo suka fara iskire bakin wani makiyayi bisa ga hanyar garin mu mai kai a Doli. Shi ma tsamtila so da ya gane su sun tunkari inda bisa shi ne, sai suka ce shi kashe barma bakin sai ya san ko su a ranar kuma tsamtila don su yadewa sun kai su 7 ya ce zuwa su 10. Sai suka ce mai kai sai ga inda bisa suka can gari suka ce sun da bisa shi sai a wuce ta wuce an kamar shi. Da jin haka nan da ya ga sun daga sun tai shi kinin sai kire bisa shi. Bari an tuwa ginin shida ta rami da ya gudu ya zagayo ya kokarin shigo gari, kenan su kuwa suka shigo gari daga kotan yamma. Da shigowa kotan yamma na wajen da kwanaki su suka zaka suka halbi nan, kai suka fara halbi nan, wannan suka halbi zai guda biyu daga nan da wuce meter da 250 zuwa 300 zuwa mace shirin gida na ko ina kana da halbi cikin gari. Sai suka halbi su ga mutane suka tare da hankali to dan gari nan ga ana kai a bada hannu yan ta da sai shigo gari bakin gidan Hillani. Ko sai guda tina bisa san da kace sai suka ce a babu da aka diba inda suka san garma duk babu ko inda ma sun dukkan suka yi kiyu sai suka su wani wani waje sai ba su kashi-kashi sun bar bane suka hiliyar suka bane suka gidajen da zama mutane suka wuce ana ihu ana tayar ba da hannu an to suka jaka suka juya kuma suka koma suka ta yi suka inda wancan wanda sun gaboro sun su ga wannan gabasa shan ba ko suka zo shi ko san ya kokari ya gudu ya juyo har ya shigo gari da kawai ta wani kotel fi yan sashi ne guda ne gaba daya. To a takaitare da nan suka duka ga babu wanda za su yi dai ba su samu komai ne ba sai suka kokari suka wuce suka yanke takari.
Hakimin garin Turanki Atiku Nomadan Rani ya muna bayanin halin da yanzu haka al'ummar wannan gari take ciki, wanda yake a cewar sa wannan karo na hudu ne da 'yan bindiga ke kai musu hari a garin.
Shi wannan abu da an ce an yi halbi da bindiga to dole kowa hankali ne ya tashi kowa san irin zaman da zai yi, saboda haka jiya nan da aka wani halbi guda biyu ba mutunan da ya kwana na yi nan ana ta shirye-shiryen yadda za a tunkara su to sai ba su dawo ba. Idan muka ga abubuwan kafin kwanakin ba sun yi mana wannan abin kashi-kashi ma suka yi mana wannan dai ba su ci nasara ba, so hudu ne wannan suka wani samu nasara akan wannan akan biyar bisa shi ba.
To jami'an tsaro kun haɗa ma rundunar tsaro ta kai wannan gehen naku ta zo ta dibo abin da ya faru.
Eh mun haɗa ta cikin dare nan na kire sai bai ni kire shi daga baya bai dauka ba duk daga baya kire da wata lamba ya kire ni ya saki kira na. Ita mun ke faruwa ne ce eh kaji abin da ke faruwa nan ga yanzu. Ita mun to ina suka sa gaba yanzu saboda tunkare su. Ita ce to yanzu lalle ba sun tafi su ga sun kai amma ba su ba mu sayar da su idan ba mu bi su ba saboda su tafi sashi ba. Ba ka biyan mai bindiga tun da bai tafi ko farko da mun ka bi su saboda sun tafi sashi na mun ka bi su ko da ko ta zama mun ci makwaro suka sako wannan bisa kana wannan kara. Amma yanzu ba ta da ko da ba ko guda ko su ko maji ba
ana cikin hakan ne waɗansu 'yan bindiga duddai a cikin daren guda suka abkawa garin Ilela local government ta jihar Sokoto, inda suka farma bayan Allah waɗanda ba su san gara ko sabat ba, suka hallaka mutum biyu har lahira tare da yin awon gaba da waɗansu da ake neman tantancewa ko mutum guda ne ko kuma mutane masu yawa ne. Na tuntubi wani bawan Allah da ke gefen wurin da abin ya faru a cikin garin Ilela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya, wanda muka sa kai sunansa saboda dalilan tsaro domin samun ƙarin bayani game da abin da ya faru a cikin daren farko na wannan makon a wannan garin da ke iyaka da jamhuriyar Nijar.
Shi wannan mutum na farko wanda suka kashe sai yake karshen gari a wajen ɗan alake, dama shi kadai ne cikin wannan gidan nashi sai iyalan shi, to shi ne suka kashe shi nan sassa shi ma sai sassare ne suka yi, amma an ga suka hadu da shi kan hanya ta kwani shi ma nan bai da nisa da Ilela, amma dai nan na bayan makabata shi ma yana kan mashin din shi ne ya wati, to sai suka hadu da shi, to ya dan gudu daga baya dai gudun bai yi ba, sai suka halbe shi da kirji shi ma nan ya mutu, ba ma ganshi ba sai yau da sai yana mutane su haga ne su haga wata, amma kenan mutum biyu suka kashi, amma kuma sun dauki wadansu mutane da ba san ko su wani ba, dan ina ganin mai yawancin su yan barun da ke cin kasuwar Ilela.
To ana cikin haka ne za a iya cewa ana darasi ga dare yayi daya daga cikin gidajen radio ka dake kan iyakar jamhuriyar Nijar Najeriya a garin birnin Kwanni, cewa da niya FM dake mu'amala da sashen Hausa na muryar Amurka, sai gashi an ga fayafayen bidiyo na yawo a sassa daban-daban na yanar gizo na duniya bisa ga abkawar wasu miyagun diya a gidan radio, inda kaga wani doke da yuka da saye da wani swahe ga wasu kasa yana kokarin shiga ofis na gidan radio a ƙarshen makon da ya gabata, wanda ya sa yanzu haka rundunar tsaro ta nan garin birnin Kwanni ke ci gaba da zafa bincike domin zakulu waɗanda ke da hannu a cikin wannan danya aiki. To na tuntubi muƙaddashin general director na gidan radio Niyya FM mai ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin abinda ya faru ga Usman Musa Arzika.
Lalle ranar Alhamisa a waye sahiyar jama'a barayi sun auka ba nan gidan radio Niyya FM da ke nan garin birnin Kwanni suka shiga a cikin ofis wanda suka tarar da ofis guda shine a buɗe. A cikin ofis ɗin sun yi aron gaba da wata kwamfuta wadda kudinta ya kai kimanin jika 800 na sefa. Warawan dai yana ɗauke da yuka da kuma bindiga ya karama, kuma ga bisa ga alamu shi wannan barawan ba shi dai bane, saboda idan aka diba a cikin kyamara wadda ta yi daukar barawan akwai kuryar sauran wanda ke nuna kenan ba shi dai bane wadanda ke ba shi kariya. Tana dai mun kai bayani wajen yan sanda wanda suka zo suka yi aune kuma sun ce za su ci gaba da bincike game da wannan al'amarin, kuma wanda a halin yanzu muna jiran mu ji ni bincike zai basuwa game da wannan al'amari wanda ya wakana.
To daga baya ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan mai kula da sha'anin na'urori a gidan na radio Niyya FM da ke ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka ɗin mai suna Haruna Ibrahim Ras ya yi mana ƙarin bayani game da irin abubuwan da suka faru na shigowar miyagun ɗiya a wannan gidan radio da ke kan iyakar Nijar da Najeriya kuma da ke ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka nan ne bayani yake, da misali ƙarfe 4 ne da rabi na asubahin ɗin ranar Alhamis waye safiyar Juma'a, ina gida dama na farka, shikenan sai ga kiran mai gadi na nan gidan radio, kasancewa ni ina kusa da radio, ya kira ni ya ce man in zo da shauri-shauri, ya ga alamar kamar an shigo radio, ban yi wuta-wuta ba na yi shauri na shigo radio ko da na yana zo gidan san ganshi da ya daura yan sayuka an yanke shi. Na tattaɓa kowane biro na ga kowane na shiga na duba ba a taɓa komai ba na cikin biro, kasancewa duka suna rufe, sai biro guda da muka sha'afa ba mu rufe shi ba, inda nan ne haka ake koya ma wasu montage, wasu kuma haka suke dan shiga su kukkuye aiki ko kuma su karas wani abun da ba sani ba, to shi wannan biron ba mu rufe shi ba, ko da na duba sai na ga kwamfutar wurin ita an ɗauke ta, na ce inna lillahi lalle wannan an yi sata nan wadda kudin ta kai adadin kimanin jikka 800 na nasiba shikenan sai muke duddubawa mu ga shin wai farawun nan ta ina ne ya hauro ko da muka je waya bayan wurin inda gurfuna gidan radio yake si a kusan wata dush sai muka ga camera guda a shi a kas nace kenan yanke ta ne ya jifa da ita yana ga kamar ba ra ta dauke shi ba ko da na shigo cikin radio kuma na duba gudar wato kasancewa su biyu ne a kusa da juna ashe ita kuma ya yanke ta amma bai furda ta daga gagina ba ya da yanka ta ya furda mata wanda dai ba ra ta dauke shi ba shikenan abin da ya faru kenan
kasancewa ɗan bindiga na ci gaba da yin jirdada akan iyakokin kasashen biyu shine sa hukumar birnin Kwanni ya tsaya daka don ganin cewa tsaro bai su kukuce ba a wannan yankin kamar yanda mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna yayi wa manema labarai ƙarin bayani a lokacin kammala taro na mako-mako na tsaro na gundumar birnin Kwanni a ƙarƙashin jagorancin Prefect Captain Abubakar Ali Shina'a.
Ba za mu yarda a tada hankalin garin mu ba iske mu zamna lahiya tare da jama'a da al'umma ta ko ina wasu su taho suna son su shifka wani abun da zai sa tashin hankali tsakanin jama'a. Da haka mun ka to mun kai meeting kuma da prefect ya ga muku kuma sun dau matakai irin na tsaro insha Allah muna tamawa in Allah ya yarda za a kawo gurgudun kwatamcin maganin wayannan matsaloli.
A sahun farko dai na ababen da ake ci gaba da jan hankulan hukumomin kasashen Niger Najeriya a farkon wannan shekara ta 2024 shine matsalar tsaro da ke dunkule dauko daga satar mutane kashe bayan Allah satar dabbobi da ma kone dukiyoyinsu ba tare da sun san hawa ko sabka ba
Mai sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da kuma wakilin namu Haruna Mamman Bako sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari jama'a su jimu da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari shirin da dan gari shiri ne da gidan radio muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako kuma a wannan makon shirin ya kai ziyara ne a jihar Delta a masarautar Hausawa ta jihar Delta dake yankin kudu maso gabashin Najeriya sunana Lamido Abubakar Sakkwato sai a kasance da mu domin jin yadda shi wannan shirin zai kasance shi wannan shiri na da dan gari na wannan mako kamar yadda kuka ji ya ga wato kai ziyara ne a jihar Delta dake yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma yanzu zamu gabatar muku da shi ainihin sarkin Hausawan jihar Delta barka gabatar da kanka na matsayinka a jihar Delta
sunana Alhaji Ibrahim Babagero sarkin Hausawan Asaba kuma chairman Arewa Community Delta State
to basarake zuwa yanzu kamar sashen Hausa na muryar Amurka zai iya samun watakila takaitaccen tarihin gabuwar al'ummar Hausawa a garin Asaba na jihar Delta
tarihin yan Arewa mazauna Asaba Bahaushe ya fara zuwa Asaba 1984 kuma ya sauka a wata unguwa ana ce mata Utugu a cikin garin Asaba can bakin ruwa mun Bahaushe ta ruwa ya shigo cikin garin Asaba kuma daga nan Bahaushe ya ci gaba da rayuwa aka dinga taruwa masu kama kifi jama'a ana taruwa a wata unguwan da ana ce mata Utugu ana nan muka samu yawan population mu jama'a suka yi yawa a wajen unguwan ya mana kadan lokacin ana nan 1911 sai sarkin Hausawa na wannan lokacin Alhaji Muhammad Gero shi kuma ya je wajen sarki na wannan lokacin ana ce mai Odunwo Kulu Asaba of Asaba ya roki alfarma yana so a bamu wata unguwa wannan unguwan da muke ciki mun matse sosai yana so muna so mu samu unguwa da yake da fadi da zamu zauna Odunwo Kulu kuma ya bamu wata unguwa ana ce mata Cable Point to annan ne Hausawa suke a ciki yanzu nan tare da jama'a masu dumbin yawa gidajen Hausawa annan da aka samu gidan Bahaushe sama da gida 400 da wani abu a wajen yanzu kuma tarihin Bahaushe a zauna a Asaba Bahaushe mutum biyar ne suka fara zuwa nan kebur din da aka bamu kafin wa'ancan su biyo sauran su zo nan. Wanda suka fara zuwa nan kebur din shine hada da Muhammadu Gero da Usman da Malam Baba da Santali da kuma Sarkin Noma. Sune suka fara zuwa nan kebur suka zauna. Daga nan mutane suka fara zuwa ana ta tahowa. Gari ya fara bunƙasa kuma zamantakewar mu da muke da mutanen Asaba mutanen kirki ne muna zaune lafiya da su.
Misali a matsayinka na sarkin Hausawa ya kunshi jihar Delta ba garin Asaba kadai ba. Kamar yanzu zaka bayyana misali yadda su Hausawa suke gudanar da harkokin su ne yau da kullun na kasuwanci da bin doka da oda da sauransu. Bisa la'akari da cewar jihar tana makautaka da jihar Anambra inda ake ta samun tashin-tashin na musamman ta bangaren tsaro da kuma batun nan na zaman gida na dole da ake yi a kowace litinin. Kamar su al'umma arewa da kuke jagoranta suna bin doka da oda na ganin cewa misali an samu zaman lafiya ba tare da tashin hankali ba.
Farko dai nan fama sit at home a nan Delta anan Monday kowa na fita harkokin sa yana harkokin sa ba tare da tsagumi da wani cin mutunci ko wulakanci ba. Kuma yanda nake faɗa nan Delta mutanen mu nan Delta mutanen kirki ne kuma ɗan arewa mu suna bin doka da oda daidan gurgudu ba za a rasa dai tsokaci gefe da gefe da na halayen mutane dai ba za a rasa ba. Amma gaskiya nan da wuya ka samu an samu wani tsokaci sosai in ba ɗaya ƙanana dai da ba za a rasa ba. Ba a zaune lafiya mutanen ƙasar ƙasa nan dai muna zaune lafiya kallo.
Basarake zuwa yanzu waɗannan irin ƙalubaloli ne za a iya cewa kuke fuskanta dangane da zamantakewar ku da kuma harkokin ku ne yau da kullum a jihar Delta?
Ƙalubale da muke ɗan fuskanta a nan wannan kamar national issue ne. Muna 'yan arewa yaranmu da suka yi karatun boko da sauransu nan ba a ɗaukar su aikin civil service saboda sai a ce su koma jihohinsu su samu aiki ba nan ba. Kuma yaranmu yawanci a nan wasu ma in ka ce arewa ne ba su sani ba. A nan suka haife su a nan suka girma wasu iyayensu aka haifa a nan suka girma a nan ba su san ko ina ban ba nan ba. Kuma suka yi karatu suka gama aka zo magana aiki ba na ɗauke su ba. Sai yi magana ma political appointment dai na a kansala ko SA ko board member to suna ba mu. Amma wajen magana civil servant na samari dai da ake da su ne ƙalubalen da muke fuskanta a nan.
To madalla jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma shirin yau ya kai ziyara a jihar Delta wato garin Asaba inda muke tattaunawa da Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan garin na Asaba. Kuma wannan tattaunawa za ta ci gaba. To madalla Basarake, to ban sani ba ko akwai wasu hanyoyi da kuke bi na misali tantance baki masu shigowa bisa la'akari da rashin tsaro da ya gagari Kundila a sassa daban-daban na Najeriya. Sannan kuma ka gaya mana ma dangantakar masarautar Hausawa da Hausawa masu tarin yawa da suke jihar Delta musamman tsakanin su da ita gwamnatin jiha. Kamar ya zamantakewar ku take, gwamnatin jiha tana biya muku wasu bukatu da kuke so, dangantaka tana dadi kenan tsakanin Hausawa da gwamnatin jihar ta Delta? Don a baya mun samu korafe-korafe kan cewar shi gwamnan ya kori masu kiwon dabbobi inda aka kai ruwa rana, zuwa yanzu ana cewa ma ba batun kiwo din. Bari mu samu ƙarin bayani dangane da wannan batu.
Hanyar da muke tantance mutane, na farko duk unguwan da kaga ƴan arewa a zaune akwai masu unguwanni, akwai shugaban matasa a wajen, saboda su ne suke sa ido suke ba mu bayanin abin da ke tafiya. A da farko mun fara musu ID card na ƴan arewa don mu tantance ƴan arewa. Daga baya kuma sai muka dakatar da bayarwa saboda wasu dalilai da yake faruwa na rashin tsaro, domin in ba mun tantance mutum sosai ba bara mai bashi ID card ba kai ya zamanto mana mu ma damuwa akan mun bashi ID card ya aikata wani abu ba daidai ba. Yasa muka dakatar da wannan bai da ID card, da duk wani dan arewa muna bashi ID card muna tantance muna da register mu na yawan mu da muke da shi a nan jahar da muke zaune amma yanzu ba ma bayarwa masu unguwanni muka kakkafa kowanne waje duk inda ka ga dan arewa a zonin da ka samu wakilin mu a wajen ya sa ido a wajen bayan haka kuma zamantakewar mu da gwamnati a jihar Delta kuna zaune lafiya da sauransu sai dai sarakunanmu da suke zaune a Delta na kowane local government ba wani abu da gwamnati take taimaka musu sai dai kowa yaje neman hanyar da zai samu hanyar da zai biya ma kansa bukatunsa yana shugabancin ne ba tare da albashi ba zamantakewar da muke yi kenan a Delta.
To madalla ba saraki bari mu karkare da ku a matsayin ku na sarakunan gargajiya a jihar Delta kamar menene kuke so gwamnatin jihar ta yi muku misali yadda za ta kara karfafa ku ya kasance ku ci gaba da gudanar da ayyukan ku tunda kana magana cewa ba ku cika samun wani tallafi ba daga gwamnati ko albashi kuna yi ne kan harkokin kasuwancin ku da kuke yi musamman a jihar Delta.
Taimakon da muke nema a wajen gwamnati shine gwamnati muke roko alfarma ta taimaka ma sarakunan mu na local government da wasu wurare kamar local government ta dinga taimaka ma mutanen mu ko da allowance ne ko mun kankantar su dai su san dai suna cin riban jihar saboda kokarin da suke na zaman lafiya domin duk abin da ya faru tsakanin wani kabila da Bahaushe a wajen su suke kai da kawowa kuma maganan Fulani da ake faɗa a nan jihar Delta Fulani kwanakin baya fitintunu ne ya yi yawa tsakanin Fulani da manoma kullum fitina bai karewa kuma har yanzu ba daina ba ana kan fitinan tsakanin Fulani da manoma ana kai ba wai yaƙi suke ba gona ne sai ka noma noman gonan ka wani lokaci ka samu Fulani sun shiga sun shi musu kayan gona kuma lokaci manoman ne da kuskure su ne suke zuwa kiran Fulanin su karba kuɗaɗe a hannunsu don neman su ba su kuɗaɗe su ce su nuna musu waje su zauna kuma Fulani don su samu daman su samu waje su zauna to kuma Fulani in aka ce su zauna daga nan sai su wuce gona da iri su shiga musu gonakinsu to nan ake dan samu matsaloli kaɗan to gwamnatin Delta ta yi ƙoƙari ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin irin wannan abubuwa bai yiwu ba har yanzu ana nan kai dai ana fama akan Allah ya daidaita tsakani.
Da jama'a da haka Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari daga sashen Hausa na muryar Amurka. Muna godiya ta musamman ga Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan jihar Delta wanda ya bamu dama muka tattauna da shi da kuma Umar Ahmad Kwali na gidan rediyon Vision FM Nigeria a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Lamido Abubakar Sakkwato na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya.
Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.